بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول وعلم الأكيد يساك هذا مو وأنه يمتي نليتنم شرين دبير قوة شعبان شكرا دبو ليلة لي حدود 38 من هجرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم أنكم مشين 22 قوة بير شكرا دبو بيود شابك الإساف من نبيه درس منا 40 ذا متاشي إن شاء الله كراتم من الإساف من فضل الإسلام نمال محمد بن عبد الوهاب تعالى شرح إنساء نمال صالح ابن عبد العزيز ابن محمد بن ابراهيم آل الشيخ حفظه الله. كما اذا دي بامان سابا ما كن دي غباتا سبودا امبتن وسو كونجوي نا عقيده دشي مالم مي شرحي يي تند سونن سو يازو دان باوا kowace matsala haƙƙinta ya ɗan ɗau mana lokaci wajen bayanin waɗannan ƙungiyoyin da asalinsu da kuma aƙidun da suke tattare da su ko suke ƙulla a kansu. Mun karanta magana a kan murji'a, a kan khawarijawa, ƙadariya, mu'tazilawa, jahmiya. Yau inda za mu tashi shi ne magana da ya a kan al'asha'ira ko? Yau to bismillah karanta abinda ya sawwaka ko inan di inda ka jumla za ta tashi ba laifi.
Na'am.
Asharihu la yazalu hayyan.
Na'am. وجاءت بها السنة مثل المخلفات المختلفة والعقائد المتنوعة التي أُسِلَتْ في هذه الأمة. عقائد المرجئة، عقائد الخوارج، عقائد القدرية، عقائد المعتزلة، الجهمية والعشائرة إلى
آخره.
إلى آخره. فهم يظنون أنهم محسنون وأنهم أكثر تنبيها، ولكن هل هذا عليه الدليل؟ هل هذا عليه نص الشرع؟ هل هذا هو الإسلام الذي جاء في النصوص؟ إذا لم يكن كذلك فإن الذي ابتغاه ولو رمى ما رمى تنزيها فإنه لن يقبل منه وسيخسر بحسب ما فعل.
نعم. طيب. كما إذا مخرجي يا كاوت أنن ونجويني دنجي بعد مثالي أكن فارلون أبو بوى. Kada mu yi nisa sosai daga asalin littafin sau da yawa idan tunda mun tsakaita wannan maganganu akan ƙungiyoyin wani ma ya manta me ya yi yaƙin da ya fidda mu zuwa wannan wuri. Asalin zancensa yana fassara faɗin Allah maɗaukaki wadda ita ce aya ta biyu nan a wannan babi na biyu. Faɗin Allah maɗaukaki wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Karkashin wannan shine yake bayanin me ake nufi da ghayrul islam, wanda duk yabi ya nemi ya bidi ya yi aiki da ghayrul islam wani abun daban wanda ba musulunci ba, falan yuqbala minhu, to menene abin da ba musulunci din nan ba? Ko dai in an lura da asalin addinin sunansa ba musulunci ba, kamar ya zama ba yahudi, kirista, Hindu, kowane irin addini ne da ba musulunci ba, to in yayi ya mutu a kai, to Allah maɗaukaki ba zai karɓa ba daga gare shi. Wannan dama sanannen abu ne. Ko a kalli abin ta ɓangaren siffar abin da aka bauta wa Allah ɗin da shi, ko da sunan musulunci ne, idan mutum ya bauta wa Allah ba da abin da yake shi ne sanannen musulunci a gun Allah, sanannen musuluncin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ba, to shi ma ابتغى غير الإسلام فنتيجته أنه لن يقبل منه ذا دوكا كينان يا نيمي يا بيدي وني ابو با مسلمي با تند دي وني اديني ني yana salla da akai amma kuma wannan addini ba shine hakikanin musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azu da shi ba to karkashin wannan shine sai ce za ga wasu ma suna ayyuka na wahalhalu da yawa tare da cewa sai sun je lahira suna tsammanin sun aikata aikin kirki suna kokari sun yi wato suna ganin kai sun yi kokari wajen tsarkake Allah daga anasabta masa wani abu da su a ma'aunin su suke ganin ba mai kyau bane sai su je kuma su kore wa Allah madaukaki abin da ya tabbatar wa kansa kun ga suna ganin sun aikata aiki mai kyau alhali kuma abin nan da suka dauko na fikira babu dalili a kansa to shine ya kawo misalai irin abin da murji'a suke yi dangane da matsayin su dangane da imani suna ganin wannan shine daidai abinda khawarijawa suke suna ganin hanyar tsarkake al'umma a tsarkake al'umma shine a hana zunubi duk wanda yayi zunubi a ce masa ya kafirta kuma sannan a fito da wasu dai aqidu na tsanani akan al'umma da kafirta mutane da kashe-kashe da sauransu duk ya kawo wannan cewa suna ganin abin kirki suke aikatawa alhali kuwa fitina ce haka nan aqidar yan qadariya garin su kore wa Allah rashin adalci sai suka tabbatar masa kuma me jahilci haka ɗan mu'tazilawa su ne dai masu da bangaren qadar aqida su kenan duk da akwai qadariyya al-qadariyya gulat na farko akwai kuma mu'tazilawa wanda suka tsaya akan maganar iya af'alul ibadi banda ba su kore wa Allah ilimi ba su mu'tazilawa yawa to wannan su kuma nasu mun yi magana akan usulin su guda biyar a makon da ya gabata da jahmiya mutanen jahm ibn safwan to yau wadanda zamu ji sune al-ash'ari sai shi al-ash'ari ila akhirih da kuma masu bin aqidar ash'ari ko ash'ariyanci shi wannan ash'ari jam'i ne na ash'ariyun idan mutun ya zama yana bin mazhabar ash'ariyya to wannan ana kiran su al-ash'ariyya ana kiran su kuma al-ash'ariyatu duk ko ne ana fada ana fadin wannan suna ne ana dangana su zuwa ga malam abul hasan ali ibn isma'il ibn bishr ibn abi bishr ishaq al-ash'ari al-basri nasabarsa tana koma zuwa ga abu musa al-ash'ari sahabin nan usulin su yaman ne yana daga cikin manyan mutanen kirki wannan zuriya din ta abu musa al-ash'ari kuma manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba musu hadisai da dama to shi wannan abul hasan al-ash'ari ali ibn isma'il babansa mashhuri ne a cikin malamai isma'il din ibn abi bishr yana cikin malamai kamar yadda masu tarjuma su suke ambatawa kana sunniyan jama'iyyan hadithiyan ma'ana yana cikin ahlus sunnati wal jama'a kuma ahlul hadith akan fadi haka sunniyan jama'iyyan hadithiyan mutum ne mai kokari shi yasa lokacin da yazo rasuwa ya bada wasiya cewa dan nan nasa akai shi wurin malam Yahya ibn Zakariya As-Saji wanda ga cikin malaman hadisi na wannan zamani masu tafiya akan manhaji mai kyau to sai ya kasance ya rasu ya bar shi wannan Abul Hasan Ali dansa ya bar shi yana karami mahaifiyarsa sai ta aure wani malamin kuma Abu Ali Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Jubba'i to shi kuma wannan yana cikin manyan malaman mu'tazilawa shi yasa Abul Hasan al-Ash'ari ya taso a matsayin dan Ash'ariya tsantsa kuma ya karatu tunda a gidan ba Ash'ariya nake so ce ba dan ba mu'tazile yawa ya tashi a gidan i'tizali tsantsa kuma shi aka tarbiyantar da shi wani yana nuna maka muhimmancin tarbiya yawa da ya shiga hannu mai kyau abinda ya tashi a kansa din nan da wahala ka tule shi akai in ya tashi a gida mai kyau tarbiya ta sunna to haka insha Allah ake fata in ba wani tsautsayi ba da wahala ya bar wannan hanya in kuma ya tashi a hannu marar kyau ya shiga wata hanya to shi ma dai sai taimakon Allah to haka wannan bawan Allah ya tashi ya rayu suna cewa an haife shi a kauli mafi karfi a shekara ta 260 haihuwarsa kenan a ta hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kenan ya zama a daular Abbasiyya yawa cikin zamanin daular Abbasiyya cikin gurin lokacin zamanin khalifofi na Bani al-Abbas kuma a gargashin a gidan wannan aljubba'i ya karatunsa har ya girma ba abin da ya sani banda wannan harka da ake a gidan ta i'tizali shi sa malamai suke cewa ya yi shekara 40 yana i'tizali ya rasu a shekara ta 324 wasu suna cewa 324 in ka lissafa daga 260 zuwa 324 ya zama ya rayu shekaru 64 kenan a duniya to kuma shi aljubba'i ya rasu a shekara ta 303 kuma tunda malamai sun ambata cewa dalilin barin shi Abul Hasan al-Ash'ari mazhabar abinnan mu'tazilanci shine wani abu da suka tattauna tsakaninsa da shi malamin nasa mijin babarsa tunda a hannunsa ya tashi kuma shine mijin babarsa ya ilmantar da shi wannan harkar ta mu'tazilanci ya koshi da ita bal da kansa yake faɗi kamar da ya faɗa cikin littafin wannan alluma yace ya rubuta wa mu'tazilawa littafin da ba a taɓa rubuta musu ba amma daga kansa da lokacin da ya tuba ya zauna ya rubuta wani littafi ya warware duk abin da ke cikin wancan littafin da ya rubuta musu shi da kansa yayi wa kansa raddi bayan ya tuba to suna faɗar sabubba da yawa na tuban nasa wasu sun ce akwai munazarori da suka faru in an ce munazara sa'insa da tattaunawa da mujadala da takan faru tsakanin su malamin ilmul kalam an tattauna wata tattaunawa tsakanin shi aljubba'i da wannan agolan nasa wato Abul Hasan al-Ash'ari inda kun fahimci zan ta yan agola ne a gidansa wata rana ne ya tambaye shi tunda su abun mu'tazilawa ba su yarda da cewa in dai ba ku manta ba mun karanta mun tattauna kai magana su cewa ba su yarda da kaddara ba sai dai da cewa Allah ya rubuta wani abu dangane da kaddarar rayuwarmu da ayyukanmu ba shi ne wata rana Abul Hasan al-Ash'ari sai ya tambayi shi wannan baba nasa ko malami nasa aljubba'i me za ka ce dangane da wasu 'yan uwa su uku ɗaya mumini taqiyyi mai gudun duniya ɗaya kuma kafiri fasiki kuma mutumin banza na uku kuma yaro karami dukkansu sai suka mutu me za ka ce dangane da waɗannan sai ce mumini fi darajat zai shiga darajoji na aljanna kenan kafiri kuma fi darakat shi kuma wuta za shi shi kuma yaro karami sai ce yana nan ba a darajat ba amma aljanna to sai Abul Hasan ya tambaye shi yake cewa to ba ka ganin idan da a ce shi wannan yaro da zai tambayi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya aka yi shi ba a sa shi a babbar daraja ba sai ce ai Allah zai ce masa saboda ba ka yi aiki ba ka mutu kana yaro kai aikin komai ba da haka baka cancanci a daga darajar ka sama ba amma dai kana nan dai a aljanna to shi ne sai yace ya sake tambayarsa yace da kafirin can kuma zai tambaye sai yawa sai yace Allah me yasa yayi wannan abu sai ce ai Allah zai bashi amsa cewa ai na duba maslahar ka ne cewa tunda baka yi aiki ba yanzu an duba maslahar ka na ga makomarka da an barka ka girma da kafirci za ka yi shine sai aka dubi maslahar ka sai aka kashe ka kana yaro baka girma kai kafirci ba wai haka Allah zai gaya masa to shine sai Abul Hasan al-Ash'ari yace akramakallahu to yanzu baka gani shi wancan kafirin shi ma zai ce wa Allah ya Allah me yasa ka lura da maslahar yaron nan ni baka kallita wa maslahar ba da ni ma ka kashe ni ina yaro mana ka banni na girma ka san kafirci zan yi to dai masa wannan tambayar sai shi malami yace innaka majnun yace kai mahaukaci ne saboda ya rasa amsar da zai bashi to sai shine suka ce wannan daga ranan nan Abul Hasan al-Ash'ari yace shi kuwa ya bar wannan harka ta mu'tazilanci ya tuba tunda malamin sa wanda shine babban malami da ake ji da shi a harkar ya kasa bashi wannan amsa din tunda kusan su da ma a wannan harkar batan nasu ta wannan harkar ne akan abin da ya shafi magana kaddara yawa dan me Allah zai wa wani kaza ai bai san kaza ba ma sai kaza to tunda ta nan ne sai ya biyo shi ta wannan wuri wasu kuma sun faɗi wasu kisoshin daban wasu su ce mafarki yayi wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa ya bar wannan hanyar ba daidai ba ce to dai akwai kisoshi da su malaman ash'ariya suna zuga shi da yawa sosai wajen yaba masa suna faɗin wasu abubuwan da ba su da asali amma dai wannan din littafin ilmul kalami da yawa da kuma littafin aqida da suke raddi dai akan mu'tazila da su tarihin ash'ariya suna faɗin wannan kissa din da kuma wasu ma kisoshi din dai dalilin da yasa ya bari kenan to kamar yadda muka sani akwai kuma wani bangaren zan gaya mana ne haka a takaice shi fikirar wannan Abul Hasan al-Ash'ari kun ga dai gashi a yadda muka ji ya bar wannan tunani wasu sun ce yawa ko abin da sun faɗa wasu sun ce shi da kansa ne ya yanke wa mutane kwanansa 15 ba a ganshi ba kwata-kwata ya buya a gida yana ta tunani tunda dama harkar ilmul kalami haka take da gurgurdan kwakwalwarka kai ta juye dalilai kace to in an ce kaza to ko mu ci amsa za mu bari in an ce kaza amsa shine mu ce kaza haka zai ta gina abun haka aqidun suke to shine zauna yayi ta tunani har kwana 15 ba a ganin sa a ko ina ban ji dai sun faɗa ba baya zuwa jami'i ne ko akai ban sani to bayan kwana 15 da kansa sai ya fito ya hauka minbari a garin Basra yace ya jama'a na buye ba ku ganni ba har sati 2 fa innahu takafa'at ladayya al-adillatu dalilai ne suka zo suka daidaita na rasa wanda zan rinjayar a tattaunawar da nake rinjayarwa dangane da wannan harka da muke yi ta i'tizali nayi in fifita wani abu akan wani abu don haka ni daga yau khala'tu al-i'tizala min unuki kama akhla'u hadha ath-thawba akwai wani mayafi a wuyansa sai cire shi ce yadda nake cire mayafin nan to daga yau na cire i'tizali ni ba mu'tazili bane ya fito da wasu littafai da ya rubuta duka a cikin wannan zamanin kwana 15 din ya rubuta wasu littafai na raddin waɗannan abubuwa ko kafin wannan ya rubuta wasu ya hado su daga ciki akwai alluma ya mika wa mutane da ya sako daga kan minbari yace ya tuba shine har akwai malami Khalaf al-Mu'allim daga cikin malaman mazhabar Malikiya yake cewa Abul Hasan al-Ash'ari 'asha 40 sanatan mu'taziliyan fa azhara tawbatahu ya bayyana tubansa sannan sai yake cewa fa innahu raja'a fi al-furu'i wa thabata fi al-usuli ko ala al-usuli ya akwai wasu bangarori kananan wato rassa na aqidun mu'tazilanci sune ya watsi da su amma usulun mu'tazilawa yana nufin akan abin da ya shafi kore siffofi daga Allah to ya tsaya anan bai bari ba ma'ana yana kansu har da suwarsa in ji shi wannan malam Khalaf shi yasa malamai suka go kan gaba ta biyu da zan magana akai sun tattauna akan bayan ya bar i'tizalin to me ya shiga wasu malaman sun ce da ya bar i'tizali ya dawo mazhabar ahlus sunnah wanda a zamanin nan mazhabar Ahmad ibn Hanbal ita take wakiltar mazhabar magabata can baya to a gefen sa ake samun maganar a rike mazhabar salaf can baya daga sahabbai da tabi'ai a kafa hujja da maganganun su akan abin da ya shafi aqida to su sun ce wannan abin shi yayi wasu malaman kuma suka ce a ya bar i'tizali sai koma mazhabar Abu Sa'id Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab shi ma wani daga cikin wato malaman ilmul kalam yayi koyi abin da ya shafi isbatin sufufi a hannunsa domin in kun fahimci ra'ayin mu'tazilawa zan tambaye ku dangane da sufufin Allah mai matsayin su inda ku kuma manta amma ko dai muka magana nan ko ba su yarda da tabbatar da kowace sifa ba ga Allah duk sufufi ba sa tabbatar yawa za su tabbatar da suna amma sunan a matsayin alam ba a matsayin mai daukar ma'ana ba yawa sai su ce alimun bila ilmin basirun bila basar sami'un bila sam'i kamar yadda muka bani misali yawa to akwai shi Abu Sa'id Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab shi kuma yana cikin waɗanda Ibn Taymiyyah ke kira as-sifatiyya ni ina ji kamar mun taba wannan zancen darasin alamu sunna ko wannan maimaita zancen naji kamar nayi shi wani lokaci Abu Sa'id shi kuma mazhabarsa yana tabbatar da wasu siffofi amma baya tabbatar da gaba daya kamar musamman as-sifatul ikhtiyariyya sifofin da ake cewa as-sifat wanne al-ikhtiyariyya sifofi ina tuna ma inda muka yi wannan magana shine wajen kasa sifofi zuwa kashi biyu akwai sifat zatiyya akwai kuma sifat fi'liyya sifat zatiyya sune sifofi da suke taqumu bi zati Allah la tanfaqu anhu sifofin da ba sa rabuwa da zatin Allah a koyaushe Allah na tare da su kamar ilimi kamar ji da gani babu lokacin da Allah ba shi da ilimi babu lokacin da baya gani babu lokacin da baya wato ji to kamar waɗannan akwai kuma sifofi da suke fi'iliya na fi'ili to su ne ake cewa su sifofi ne ta ta'allaqu bi mashi'atillah suna da alaka ne da ganin damar Allah in Allah ya ga dama yayi kamar mahabba Allah ai yana son mu'minai ko kamar kiyayya yana kin kafirai yau kun ga wannan fi'ili ne yana yi wata ran ya so wannan wata ran ya fushi da wannan to wannan su ake ce masifat fi'iliya to su din nan da suke da alaka da mashi'a su ake ce kuma as-sifatu al-ikhtiyariyya ay yakhtaru Allah an yaf'alha shine asalin wannan to agun ibn kullab baya tabbatar da waɗannan sifofi to abul hasan al-ash'ari ya shiga makarantarsa ya dauki wannan aqida din daga baya kuma yayi watsi da wannan gefen ma ya koma yace yana kan mazhabar Ahmad ibn Hanbal ita ce mazhabar salaf ma'ana duk abinda Allah ya faɗa a Qur'ani zai gaskata shi babu tawili duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi dangane da Allah to zai tabbatar da shi shi ma babu mene babu tawili wannan ita ce mazhabar kaulin masu cewa dauri biyu yayi kafin ya koma wato mazhabar salaf wannan in ka kalli littafin Ibn Taymiyyah ya fi karkata zuwa ga wannan saboda shi Allah ya hore masa iya bambancewa tsakanin kaulin wani da kaulin wani zai ce ga inda wani suka rabu ga inda wani suka rabu a mazhaba kuma zai kawo maka mazhabar Ibn Kullab din cewa Ash'ari ya taba zama a cikin ta ashe kenan ko dole daga i'tizali wannan yayi zango sannan kuma ya dawo mazhabar Ahmad bin Hanbal duk da dai cewa ita ma mazhabar Ahmad bin Hanbal a dunkule ya dawo akwai wasu abubuwa ƙanana ma'ana dan nesa nesa in ka koma cikin maganganunsa zaka ga cewa suna nan ba su tafi gaba ɗayan su ba ka san mutumin da ya shekara 40 a abu a ce gaba ɗaya kuma ya iya ga tunda musamman su wannan harkar in dai zaka shiga da a ce mutum amini shi ba mai karatu bane to in yace ya tuba gaba ɗaya ba matsala tunda dama waɗancan abubuwan bai san su ba amma wannan harka ce da sai kai bincike kai zurfi da kanka ka gano to duk abin da ka gano wannan in bid'a ce kana kan bid'o'i wajen dubu to ran da mutum ya bar wasu yace ya tuba ya dawo sunna to sai an bi a hankali an ga cewa waɗancan da ya jefa kansa dinnan lalle akwai inda duka ya dawo shine yake da wahala dama mutum kada ya bari ya zurfi a bid'a saboda fitowa gaba ɗaya akwai wahala sosai amma inda ma ba kai ba bi kake kawai kai mabiyi ne baka sani da abun yake ba dan da kace ka tuba dama can wadannan abubuwan da ake duk baka san su ba to kana nan za ka gangariyar fahimta zaka samu to shine malamai suke faɗa cewa akwai abubuwa da dama da bai dawo daidai akan su ba shi yasa littafansa sun kasu kashi kashi akwai wadanda maganganun da suke ciki dangane da babin sifofi suna kusa da mazhaba ta gaskiya wadanda ya rubuta su daga baya luma yana ciki haka nan al-ibana yana ciki al-ibana su yan ashariyan sun yi kokari su ce a ba wani al-ibana ma ba nasa bane amma zance tabbatacce shine babu masu inkarin wannan sai dan son zuciya akwai wadanda bayan zamanin sa da kadan a karni ne biyar an samu wanda suka yi inkarin amma su ma son wato ba sa son a cire su daga abin da suka tashi a kai Allah sa mun fahimci wannan to duk waɗannan abubuwan gaskiya muna godewa Allah madauki da Allah ya sa aka samu daga bayan Abul Hasan al-Ash'ari din waɗanda suka warware wannan abun har aka gane shi musamman irin su Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah kasancewar ya zo daga baya bayan Ash'ariyyancin ya kama ƙasa an rubuta masa littattafai su Baqillani sun yi aikin su su malam Abul Ma'ali al-Juwayni su Ibn Fawrak aka zo su Ghazali su Ar-Razi wanda suka rubuta littafan da suka ka'ada dokoki da ka'idoji na tafiyar mazhaba sannan Allah madauki ya kawo Ibn Taymiyyah duk daga bayan su ya karanta waɗannan ya yi kokari ya taimaka wa mazhaban magabata sahabbai da tabi'ai ya tsantsance duk abin da ke cikin waɗannan littafan abin da ba daidai ba ya bayyana shi domin ba haka ba wanda bai karanta wannan abin da zurfinsa ba ba zai iya fahimtar waɗannan abubuwan to menene manyan matsalolin wannan mazhaba ta ash'ariyanci a babin aqida wannan ina ga yafi mana muhimmanci tunda zancen bidiyoyin da aka kirkiro muke zan kasa abin na farko a babin sifofi sifofin Allah na biyu a babin kaddara sai abin da ya shafi babin imani waɗannan da biyun ma na farko sun fi muhimmanci maganar kaddara da kuma maganar sifofi a babin sifofi na san duk wanda ya karanta littafan da ake ilmantar da aqida a makarantunmu na sakandare da wasu jami'o'i dangane da abin da ya shafi aqida ko abin da suke kiransa ilmul kalam a matsayin course ko inda ake koyar da ilmul kalam suna bayyana asalin abin da ake tabbatarwa na sifofi ba sa wuce sifofi guda nawa mun sa magana akan wannan shi mun sha magana guda 20 sifofi 20 ne su kuma sifofi 20 dinnan ba wai masu bin mazhabar ash'ari dan yanzu nan abin da yasa nake so mu komo kan wannan mu kyale maganar Abul Hasan al-Ash'ari akwai bambanci tsakanin Abul Hasan al-Ash'ari a matsayin sanan mutum malami da ya aiki a wani bangare ya rubuce rubuce ya yi daidai a wani bangare ya kuskure a wani bangare to zancen da muke yi waɗanda suke bin mazhabar da ake dangana masa cewa sunan su ash'ariya to saboda ita ce har yanzu tana nan kuma da tasirinta a makarantun mu shi yasa zamu tsaya mu wannan a mazhabin nan aqidu ko in ce sifofi guda 20 nan wanda su zaka karanta in ka karanta kawaidi dinnan ina jin koya karanta kawaidi duk wanda dai je zaure ya karatu da kawaidi yake farawa galibi kawaidi ya kawo waɗannan abubuwa a duk da kullun ana zancen littafin kawaidi abinda ke cikin sa dai na wannan aqida ne ta ash'ariyanci kawai dai matsalar shine ba a san ma wa ya rubuta shi ba ko kun taba ji ina jin daga cikin suke karatu kowa zai ce maka wallahi bai san malamin da ya rubuta kawaidi ba haka dai ahlari mun san malam Abdurrahman al-Akhdari mutumin Algeria garin su yana nan har yanzu malami Iziya Abul Hasan Ali Ash-Shadhili shi ma sananne ne yau ba musire malami Risala shi da wannan babban malami ne kafin su can ya rasu shi ma mutumin Qayrawan a Tunisia ko ka taho zuwa abin nan su mukhtasar na malam Khalil duk mutanen Maghrib ne Andalus duk an san waɗannan manya-manyan malamai amma ƙaramin littafin nan ne na kawaidi ban sani ba ko ya ni ilimi na ne na bincika kowa sai ce gaskiya bai san malamin da ya rubuta shi to ala ayi hali la'alla yayi niyya mai kyau Allah ya sa littafin sai karbo a hannun mutane duk da dai abin da ke cikin sa na kurakure kuma yana da muhimmanci a fadakar da mutane akai abin an gina wani littafi da shi da makamantan su irin su manyan littafan irin su Ummul Barahin Jawharatul Jawharatul Tauhid na Albayjuri ina ga su ne dai manyan dama da za ku samu a makarantun sakandare su ake koro yan sakandare za ga ana kokowa da malamin da daliban da wahala ka samu wanda ya fahimci me me a cikin waɗannan littafai to ana tarkizi akan waɗannan sifofi guda 20 ba saboda Allah ya faɗa a Qur'ani suka tabbatar da su ba ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisai ash'ariya suka tabbatar da su ba a'a su ash'ariya suna kan usulin nan da Abul Hasan al-Ash'ari wanda malam shi yasa na kawo mana magana can ta malamin Malikiyyah nan khalaf al-muallif yace al-Ash'ari ya bar wasu bangarori na mazhabar wa i'tizali mu'tazila amma ya tsaya akan usulin me usulin da yake faɗa ta bangaren sifat ita ce tariqatul a'radi hanyar da suke gane ubangiji ita ce ake ce ma tariqatul a'radi sun ce ubangiji gaba da karka yadda akwai shi har sai kai bincike binciken kuma shine ta hanyar da na sha gaya mana misalin ta hanya ce a wurin su suna gaba babu hanya mai karfi ta sanin Allah irin ta sunanta tariqatu mene al-a'rab me yake nufi da al-a'rab mu dan yi ga waina anan kafin mu dawo ban manta ba zan koma kan wancan sifofi din amma dan ku gane wannan asalin da Abul Hasan al-Ash'ari bai gama barin sa ba har mazhabat ta ginu a kansa har ya zama a kansa aka gina waɗannan sifofin guda 20 din sai sa nake so in bayyana mu in an ce al-a'rab jam'u 'ard ne 'ard shi kuma kishiyar jauhar ne jauhar shine duk abin da yake tsaye da kansa yana da jiki da za a iya tabawa na sha ba misali kamar yanzu wannan littafin da ke hannuna kuma yana hannun kowa me nake riƙe da shi ne haka wanda na riƙe littafi ne mai bango biyu gashi da takardu a tsakiya gashi ana iya tabawa haka ko to wannan shine jauharul kitab wannan jauhar ne mai substance nasa na kansa shi kuma ard abinda ake nufi da ard shine ma la yaqumu bi dhatihi inma yaqumu bi ghairihi duk abinda ba shi da jiki nasa na kansa sai dai tsayu a jikin wani shi ake ce ma ard yanzu a nan misali littafin nan shi shine me jauhar me ardun sa kalan nan wannan kalolin gafari gaja ko yanzu wa zai iya ware mana wannan kalal farin ya rike ta daban littafin kuma daban zai yi yawa saboda shi ita sifa din ba ta iya tsayuwa dole sai a jikin wani abu Allah ta kun gani to in suka ce argo abin da suke nufi to me ce ce me alakar wannan zancen da Allah cewa suka yi tunda mun ce kada kowa ya yadda da akwai Allah sai yayi bincike to hanyar binciken ita ce mu duba duniya mu ga halitta baki daya sai mu ga halittun nan suna da halaye daban-daban an samu lokacin da babu su ina jin na faɗi wannan makon da ya gabata sannan aka same su sannan kuma wasu canje-canje suna samun su kamar misali mutum da babu mutum aka halicce shi a matsayin annabi Adam ke na misali sauran kuma zurriyarsa su ma da babu su aka same su ta hanyar auratayya ko yanzu duk mu din nan akwai lokacin da babu mu iyayenmu suka haife mu ko sannan muka tashi muna girma tun daga ƙanana ana girma har a tsufa ana rashin lafiya ana warkewa ana canza da kana yaro ka koma kai furfura a hankali kuma a fara durkusawa a fara rike sanda shikenan kuma wata rana ka ce gagarunku wannan canje-canje ne ko ba canje-canje ba to sai suka ce tunda ku duniyar nan mun ga komai haka yake ma'ana taqulluhul hawadith wal a'rab abubuwa fararru sabon abubuwa suna hawa kan halittun nan sannan kuma yana siffantuwa da wasu sifofi to lalle mahalicin da ya halicci waɗannan halicin dole ya zama ya saba musu to ashe kenan shi ba shi da sifa irin waɗannan sifofin kuma wani sabon abu baya faruwa a gare shi dole ne ya zama cewa tintini haka yake bai canza ba domin in aka ce yana canzawa to na ƙasa ta same shi kuna fahimtar wannan abu domin alaƙabin nan da kamala da na ƙasa ai sifofi ne kaman sifofi ne na jikin wannan fentin da nake faɗa misali wannan kala yauwa to a ƙarƙashin wannan ne fa wannan kun ga dai ƙa'ida ce ta hankali ina fata kun fahimce ta yadda suka hango ta to sai suka ce to ashe tunda haka ne Allah wani abu fararre baya faruwa gare shi zatinsa haka yake tun fil azal babu canji don haka iliminsa da yake sanin abubuwa tun ya sani babu wani sabon ilimi da yake zuwa masa domin in sabo ya zo ashe kenan ya samu canji ubangiji ko bai kamata ya samu canji magana da yake yi tun ya yi ta baya sake wata ma magana bayan waccan ta farko domin in yi wata ta farko ta biyu to ya samu canji a zatinsa kamar yadda dan adam ke samun canji a jikinsa tunda ko ya bambanta da dan adam to shikenan baya magana yau da kullum yadda yake so tun sau ɗaya da ya bai ƙara ba kuma shi waɗannan abubuwa haka abin da ya shafi ji dinsa da ganinsa sun tabbatar masa shi mai ji ne mai gani zamu zo mu faɗe siffofin amma duka da za ku kalli haƙiƙanin yadda suka tabbatar da su to gaskiya tabbatarwa ne irin ta jahamiya babu domin suna cewa ya ji abubuwan nan ne tintintini yanzu idan kai magana baya ji saboda jinsa tun na da ne can saboda ya riga ya san za ka yi ɗin tun daga lokacin ya san za ka yi ɗin ya halitti naka ya san shi ya ji shi tun kafin kai saboda suna tsoron su ce yanzu idan kai magana Allah ya ji to ya samu canji kun gane wannan hadarin to su akan haka fa suka gina waɗannan abubuwa don haka maganar da suka tabbatar mu zo kan wannan siffofin guda bakwai suna da siffofi sun kasa su kashi hudu ko mun sha magana akan waɗannan insha Allah za ku tuno siffofin sun kasu kashi hudu sifatul ma'ani as-sifatul ma'nawiyya as-sifatul nafsiyya da kuma as-sifat as-salbiyya waɗannan sune guda hudu sifatul ma'ani guda bakwai al-ilmu wal-hayatu was-sam'u wal-basaru wal-qudratu wal-iradatu ko wal-kalamu inji su guda nawa bakwai to waɗannan ɗin ka kalle su baki ɗaya ta wacce hanya ash'ariya suka tabbatar da su cewa suka yi shi ma na taɓa faɗa Allah ya shi ya halicci wannan duniya to a gaskiya ba zai yiwu ya halicci wannan duniya ba sai face shi kansa yana da rai don haka sai suka ce alhayyu ba Qur'ani suka karanta Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa alhayyu suka dauko alhayyu daga nan ba haka bane wannan hanyar ta hankali suka bi ba ta nassi ba suka ce tunda shi ya halitta fa yajibu an yakuna hayyan wala yumkinu an yakhluqa illa wa huwa alimun bima yakhluqa ba zai yi ya halitta ba sai face yana da ilimin abin da zai halitta to al-ilmu anan sai suka tabbatar masa mai al-ilmu suka ce kuma ba zai yi mai halitta ya halitta ba sai da ƙarfi sai suka ce al-qudratu mun fahimci abin sannan sai suka ce ba zai yi kuma halitta ta zama ta bambanta da tsari tsari mai kyau ba sai idan akwai irada irada ita ce take taksisi aikin ta shine taksisi ta kebance ta sa wannan dogo ta sa wannan gajere ta sa wannan mai ilimi wannan mai basira wannan idanunsa garo wannan mara lafiya wannan shine aikin irada to sai suka ce Allah daga cikin sufofinsa shine al-iradatu kuma janna abu tunda yayi halitta kuma yana so abi dokokinsa to dole yayi zance don haka al-kalamu yayi magana ya ga yawo bayansa to amma zancen shine aka go tattauna anan a gurin su wanne irin zance ne sai suka ce kalamullahi ta'ala kalamun nafsiyun wai zance ne na zuci sau ɗaya yayi shi yana nan a zuciyarsa tintin in ji su fa haka suka faɗa zancen zuci ne ba zance yake yi koyaushe da koyaushe ba don haka tunda ya guda ɗaya bai ƙara ba wannan yana cikin manya-manyan aƙidu na ɓarna a aƙidar ash'ariya saboda a wurinsu in ka tambaye su ƙur'ani nan da muke karantawa to shi zancen waye kuma yaushe aka yi shi in suka ce an saukarwa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma sai da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 570 ta miladiyya kamar yadda ake cewa ko shekarar giwaye in sai a wannan lokacin ne bayan kuma ya shekara 40 kenan a shekara ta 610 ko kamar yadda ake cewa sannan aka a 320 kai ko sannan aka saukar masa a da 10 ne shine zai zama yana shekara 40 ko yawa in sai a wannan lokacin ne aka fara saukar da ikra kuma aka bi aka ci gaba da wahayi to wannan qur'anin yaya kenan yake sai suka ce wannan qur'ani ibara ce ta maganar Allah ba maganar Allah ce me ma'anar ibara in sun ce ibara ta'bir ma'ana kamar ka ce ne is another way of expressing maganar Allah ba ita ce maganar Allah shine expression ne shine ma'anar ibara ma'ana kamar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama aka cusa masa ma'anonin a kwakwalwarsa shi kuma ya fito da waɗannan lafuzan daga bakinsa kun ga kenan ashe lafuzan nan na waye ba na annabi ne sai to wannan hadari ne ba karami ba dangane da imani da alqur'ani amma su fa haka suke rubutawa da yawa daga cikin su ba su ma fahimci illar wannan matsalar ba haka ibn sina yake faɗa yace da yawan su da sun fahimci wannan illar a cikin maganar su da sun tuba sun baki amma da yawa ba su sani ba to ne mun zance kalamu kenan ko me ya rage mun yi zancen as-sam'u wal yawwa as-sam'u tunda bayi za su yi addu'a wai zai ji to amma kuma shi ma jin nasa kun ji irin wancan yawwa wal basar kuma maganar gani dan ba zai babu kamala idan baya ji baya gani saboda yayi kama da bebe to dan haka dole mu kore masa kamanni da masu na ƙasa dan haka ashe kenan ya kammala dan haka waɗannan sifofin guda bakwai kun ga yadda suka fito da su ba qur'ani aka bi wa huwa as-sami'ul alim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ba daga nan suka dauko ba a'a daga wannan maganar hankali jidda cewa wani zai ce ai al-ittifan su wasu daga cikin mutaakhirin din su sun yi istidlali sun kafa hujja da waɗannan wannan kafa hujja ne amma iyayen gidansu na can baya waɗanda suka kafa ka'idojin wannan daga wannan hankalin suka gina ka'idar ba daga abin da ya shafi na soshi ba to wannan gefe na ɗaya kenan gefe na biyu suka ce akwai as-sifatul ma'anawiyya as-sifatul ma'anawiyya su ne aka ɗauki waɗannan guda bakwai ɗin wannan guda bakwai ɗin kun riga kun ji su sai aka juya su ƙarƙashin wani abu da suke ce ma al-hal al-hal shi kuma abu akwai wani mutum ana ce masa Abu Hashim al-Jubba'i shi ma wani al-Jubba'i ne uban wancan ko ɗan shi kai shi yana daga cikin waɗanda suka fito da wani abu cewa akwai wani hali da ake shiga shi ba samamme ba shi kuma ba babu shi ba shi da ake ce ma al-hal wannan shi ma a duniya ba wanda ya fara fito da wannan tunanin sai Abu Hashim al-Jubba'i daga cikin mu'tazilawa kun ga kenan wannan dai tunanin i'tizali yana nan har yanzu a cikin harkar ash'ariyya to shi a gargashin wannan ba na san wasu ba gane wannan zasu ba amma dai ina faɗa ne a ji dai da asalin zancen yake suka ce to waɗannan guda bakwai a juya su sai a ce kaunuhu aliman kun ga wannan ai hali ne ko kasancewarsa masani ba wai masanin ba kaunuhu aliman kasancewarsa masani kaunuhu hayyan kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu mutakalliman kaunuhu sami'an kaunuhu basiran ko kun ga sun zama su ma guda bakwai wannan su ake cewa as-sifatul ma'nawiyya as-sifat wanne al-ma'nawiyya guda nawa kenan sha hudu a cikin ashirin saura nawa saura shida to akwai as-sifatun nafsiyya suka ce ita kwaya ɗaya ce ita ce al-wujudu sun ce dole ne ya zama mahalicci akwai shi in babu shi zancen yayi halitta ai duk bata taso ba dan haka al-wujudu sifa ce suka ce sifa ce ta Allah sunanta ita ce as-sifatun nafsiyya to akwai kuma as-sifatu salbiyya suka ce su ne as-sifatu allati taslubu min Allah ma la yaliqu bihi su ne sifofin da suke cirewa Allah duk abin da bai dace da shi ba shine asalin wai abin da ake da as-sifatu salbiyya salbu daga negative su kuma guda biyar ne su kuma da al-qidamu al-baqa'u al-qiyamu bin-nafsi al-wahdaniyatu da kuma al-anabda al-qiyamu bin-nafsi ko al-mukhalafatu lil-awadith yawa al-mukhalafatu lil-awadith kun ji su biyar al-qidamu wal-baqa'u mukhalafatu al-awadith al-mukhalafatu lil-awadith al-qiyamu bin-nafsi al-wahdaniyatu kun ji guda biyar in ka hada biyar da daya shida ga sha hudu ashirin cif su ke nan ba wani dan ashariya da yake tabbatar da wata sifa banda waɗannan duk abin da ba wannan ba in ya zo a qur'ani sai suka ce wajibi ai masa tawili ba haka Allah yake ne musamman sifofin da ake kira as-sifatu ne al-ikhtiyariyya din shi na baya bayan su can har su ba illa ne suna tabbatar da as-sifatu dhatiyya kamar hannu da fuska suna tabbatar ba hal Abu al-Hasan al-Ash'ari shi ma yana tabbatar da wannan ba shi da rikici akan wannan na baya bayan su su razi su waye wasu suna cin waɗanda suka ƙayyata ko suke tawilin waɗannan sufofi su ce ba haka ake nufi ba al-yadu su ce kudura ake nufi in an ce yadu sai su maida shi zuwa kudura hakanan kuma kamar da misali ran nan kamar as-sifatul fi'liyya din nan sune as-sifatul ikhtiyariyya ashe Allah yana son mu'minai ko Allah yana son masu ikhlasi Allah yana son haka dai wanda yake ambato wurare da yawa sai su ce ai ba za a dangana wa Allah so ba hakanan rahama sai su ce ba a sifanta Allah da rahama ku ji fa wani irin hatsari wai sai su ce me yasa hakanan ce musu me yasa sai su ce ai rahama asalinta raunin zuciya ne kun ga ai definition ne na rahama irin ta dan adam sai suka dauko wai ai raunin zuciya shi ai riqqatun fil qalbi eh riqqatun fil qalbi wani siriranta ce a zuciya take jawowa a samu tausayi a samu rahama Allah ko bai kamata a siffanta shi da cewa akwai rauni a zuciyarsa dan Allah ka duba yanzu kai me ne ku da baku karanta wannan ba akan mazhabar ilmul kalamin kai kuke ba duk ba za ku ji sai ku rika ma mamakin ya akai su waɗannan manyan malaman suka faɗa wannan kwari da ka karanta wannan din kai zufin kai ma haka zaka ji sai ka ji na qur'ani shine ba wai su haka suke gani wai na qur'ani shine ba wai don haka dole a canza na alqur'ani sai ka ga a qur'anin Allah ce wallahu yuhibbul muhsinin sai su ce abinda ake nufi da mahabba iradatus sawabi sai su mai da shi zuwa ga irada ko su tawilin sa ko su kore ko su mai da shi zuwa ga sifofin da suka tabbatar kun ga ba akwai irada ba sai su ce to iradatus sawabi ai abinda ake nufi da mahabba shine Allah zai yi nufin ba su lada wannan shine ya haifar da harkar tawili da kuke karantawa har a cikin littafin tafsiri inda malamin da ya rubuta ya tasirantu da wannan harkar ta ash'ariya to abin da zai rubuta maki shi yana ga idan ya tabbatar da waɗannan sufofi da suke ga Allah to kamar ya kwatanta Allah da halitta shi ko bai halatta kwatanta Allah ko da halitta da ma haramun ne wannan kowa ya yadda to amma waye ga musu cewa in ka fadi abinda Allah ya fada ka kwatanta shi da halitta in haka ne waye ke ne kwatanta halitta shi mai sifar kenan da ya fadi abin asali a Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kwatanta kansa kenan ka ku ba a cewa Allah maduki ya kwatanta kansa dan ya ga mana cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir dan haka ba zai yi ba zaman lafiya ga mutum shine ya tabbatar da abin da Allah ya tabbatar yadda ya fada kar ya canza masa lafazi ya fassara shi da ma'anarsa amma ya bambanta tsakanin abinda ya tabadaru ila zihni bani adam na cewa ko abinda ake nufi shine na dan adam duk da yake dama idan mutum ma yana kan fitra salima ma alladhi yatabadaru ila zihni shine at-tafriq bai kamata ma a ce ka karanta qur'ani sannan ka ce qur'anin yadullu ala al-batil wannan ma kuskure ne wajibi abinda zai zo zuciyarka shine wannan siffar ta Allah shi ya siffantu da abinda ya siffantu da shi ba ruwa na ban san ya yake ba ni dai na yadda da abinda yake shike ne sai ka zauna lafiya tayi wannan a bangaren sifofi kenan dole mu takaita anan a janibi na biyu zan faɗa a dunkule a babin kaddara aqidar ash'ariyya kun san ai aqidar yanzu bangarori guda biyu dame a babin kaddara mun ji masu kore kaddara sune yan usuwa ya kadariya ko yawa mun ji kuma masu tabbatarwa har suka wuce iyaka sune yan me yan jabariya yawa masu cewa dan adam tilasta shi ake duk abin da yayi ma kawai Allah ne ba komai to kai abul hasan al ash'ari sai ka fito da wata fikira ana ce mata al kasbu shi abul ash'ari yana bayyana cewa dan adam yana da wani hannu da yasa a cikin aiki asali Allah ne ya komai amma dai akwai wata tallafawa ta dan adam kamar wai an zo za a dauki dutse ne babba akwai mai karfi mutum daya da ya dauki dutsen sai kuma wani mai rauni sai ya zo ya dan tallafa hannunsa haka a jiki kun fahimci wannan misalin haka ash'ari ya bayar wai haka ake fahimtar al-kasbu haka aikin da dan adam yayi Allah ne yayi amma kuma dan adam shi yayi kasbinsa shi ya tsoroci aikin yayi shi shi yasa za a yi masa azaba wannan fikirar magabata ba su taba fadatta a babin kaddara kenan inda wannan abul hasan al-ash'ari da kuma masu bin madhabasa suka karkacewa wannan magana ta gaskiya lokaci ba zai isa mu bude dashi ma akan wannan ba an nuna cewa lokaci yayi za mu tsaya anan yo iya abin da muka yi kenan a kuma gashi na so a ce da mu gaskiya dai mu bar shi haka shi abin da shafi ash'ariyya yawa mu bar shi haka mu je zuwa ga wannan ya sunansa abin da shafi wannan fakara ta gaba shikenan sai mu tsaya bayan ramadan dorawa zamu akan abin da fakara ta gaba ta kawo mana insha Allah din iya wannan abin da aka ji na tarihin abul hasan al-ash'ari da wani abu na aqida a babin sifat da kuma babin kaddara yafi ya isa akwai wasu babun masu zurfi wanda hakika bai kabba zan muku adalci ba nace dole sai mun shiga cikin su yawa na farko ba rikewa za a yi ba kuma su kansu wahalar fahimta ce da ita a gunsu duk da alhamdulillahi mun same shi da sauki mun fahimce shi kuma akwai lagon yadda za a nuna yadda ba hakan yake ba to amma zurfafawa cikinsa zai iya sa shubuha ma a cikin zuciyar wani wanda mutum da ya san abin ya karanta a wasu littattafan musamman ina ba mu shawar duk wanda zai karanta wannan babin ya karanta shi daga littattafan waɗanda suka rubuta raddi a kai karka karanto daga littattafan waɗanda suka rubuta shubuhohin da kansu domin a nan sai ka zo ka fada rami ka kasa samun amsa amma ka samu shimfiɗa yanzu misali ka karanta littafin malam Abdulrahman al-Mahmud da ya rubuta mawqif ibn taymiya min al-ash'ira littafi ne mujalladi uku dalibin ilimi zai same shi ya karanta shi ka kafto duk abin da shafi ash'ariyanci zai fahimci insha Allah gurgudan abin da ya kamata akwai malam Dr. Khalid a wani mutumin Sudan shi ma mun zauna da shi a Madina yayi shi kuma manhaji ahli sunnati wa manhaji al-ash'ira fi at-tauhid shi ma yayi takriri mai kyau ya kawo abubuwa littafai da dama dai da aka rubuta akan wannan babi suna da yawa, galibin ilimi ya samu daya biyu ya karanta sosai, to insha Allah zai fahimci inda abin ya dosa, inda aka dosa. Wani bawan Allah ya mun text yana fadar cewa yana roƙon Abu Dada akan wannan mas'ala, saboda ita ce muke fama da ita yanzu. To gurgurdan hali na ga in muka tsaya iya nan ma ya isa, wanda ya haura wannan to dalibin ilimi ne zai iya samu tafi kuma ya karanta, wanda ku gaskiya ba karatu yake ba, bai kamata a jefa shi cikin zurfin mas'alar ba. Allah sa an fahimci. Ina ga za mu tsaya nan da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Allah to yana cewa ila akhirhi, sai ce fahum yadhunnuna annahum muhsinun, suna zaton cewa sun kyautata, wa annahum aktharu tanzihan, kuma cewa su ne mafi yawa wajen tanzihi, wajen tsarkake Allah. Ai kun ga duk abubuwan da suke kowa kokari yake ai kan ya tsarkake Allah daga wani abu ko tauba. Sai ce walakin hal hadha alayhi dalil, amma abin da za a yi tambaya shine wannan abin da suke kai akwai dalili a kansa daga Qur'ani ko Sunna? Babu. Hal hadha alayhi nassu shar'i, akwai nassi na shari'a akan wannan? Babu. Duk daga ankalinsu ne. Sai ce hal hadha huwa al-islam alladhi jaa fin nususi, shin wannan shine musulunci da yazo a cikin nassoshi na Qur'ani ko hadisi? Ba haka ba. Don haka wanda ya bautawa Allah da irin wannan mazhabobin me yayi? Ibtagha ghayra al-islam. Ko dan haka hukuncin sa shine lan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasir. Shikenan abinda zai rabtu mu da wannan darasin namu insha Allah, sai mu kawo, sai mu tashi inda yace idza lam yakun kadhalika. Insha Allah sai zama darasinmu shine na 46 insha Allah ta'ala. Allah ya kara mana ilimi, ilimi mai amfani, ya sare mana abin da ya kusa. Allah ya biya ku bukatun sana alheri. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Na'am. Wa alaykum assalam. Na'am. Na'am, wannan rubutun.